This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 da 16. Masu sauraron mu a can Jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yau Talata 20 ga watan goma na shekarar 2015. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanin labarai.
‘Yan sanda sun yi arangama da masu zanga-zanga a birnin Brazzaville a Jamhuriyar Congo. Hukumar zaben kasar Canada ta ce Justin Trudeau na jam'iyyar Liberal Party ne ya lashe zaben kasar. Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon zai kai wata ziyara kwanaki biyu a Isra'ila da yankin Falastinawa domin kwance ɗamarar yakin da ɓangarorin biyu suka ɗaura.
A shirin namu na yanzu, za ku ji cewa yau Talata ne aka ci gaba da tantance sunayen da shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar a matsayin ministocin da za su yi aiki a gwamnatinsa. Bayan haka, za ku ji tsokacin da wasu masu sharhi suka yi game da tuhuma da kuma kaman da hukumar yaƙi da cin hanci ta EFCC take ma wasu. A kudu maso yammacin Najeriya, wasu shugabannin makiyaya sun yanke shawarar yi wa makiyaya rajista a wannan yankin. To koya wannan shawarar ta samu karbuwa ga dukkan shugabannin Fulani da ke wannan yankin?
Wannan magana nan wato ba ta shige mu ba. Na ji bayanin cewa wai za a yi ma Fulani rijista a can a waje, nake so wannan ba zai taɓa yiwuwa. Mun yan ƙasashen waje ne, ɗan ɗan Najeriya.
To madalla, an jima kaɗan za ku ji ƙarin bayani. Za kuma ku ji cewa an sako ɗan jaridan nan na Najeriya da aka kame a Jamhuriyar Nijar. Bayan haka za ku ji shirin noma wanda Halima Jimarau ta shirya za ta kawo. Amma yanzu ga labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum. A yau Talata, 'yan sanda a Jamhuriyar Congo sun yi amfani da barkonan tsoha wajen tarwatsa masu zanga-zangar adawa da yunkurin yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar gyaran fuska. Abinda suka ce mataki ne na baiwa shugaba Denis Sassou Nguesso damar ci gaba da zama a kan karagar mulki. Rahotanni sun ce masu zanga-zangar sun ƙona tayoyin motoci tare da saka shingaye a kan titunan Brazzaville, babban birnin ƙasar, yayin da aka datse aka katse wato hanyoyin sadarwa na wayar talho da kuma yanar gizo ko kuma intanet. A ranar Lahadi mai zuwa za a gudanar da ƙuri'ar raba gardama kan ko ya dace a yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar garin Bawul ko kuma a'a. Idan aka amince da yin sauyin ga kundin tsarin mulkin, hakan zai kawar da tsarin yin wa'adi biyu ga shugabannin ƙasar da kuma shekaru 70 da ba a so su wuce. Idan har aka gaza yin sauyin ga kundin tsarin mulkin, hakan zai hana shugaba Sassou Nguesso damar ci gaba da mulkar ƙasar wacce ya kwashe sama da shekaru 30 yana gudanar da harkokinta.
A yau Talata, sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon zai kai wata ziyarar kwanaki biyu a Isra'ila da yankin Falastinawa. Bayan makonni da ɓangarorin biyu suka kwashe suna abin da ya kwatanta a matsayin mummunan tashin hankali. Gabannin wannan ziyarar tashi, Mr. Ban ya fitar da wani saƙon bidiyo inda ya kira ga Isra'ilawa da Falastinawa da su kauce wa tashin hankali. Yana mai cewa ya fahimci irin yanayin tashin hankalin da suke ciki. Ya kuma yi kira ga shugabannin Falastinawa da su yi amfani da ƙarfin al'ummarsu ta hanyar lumana. Ya ƙara da cewa akwai buƙatar matasan Falastinawa su yi kira ga shugabanninsu da na Yahudawa da ma na Majalisar Ɗinkin Duniya da su duƙufa wajen neman maslaha kan wannan rikicin na siyasa. Mr. Ban ya ƙara da cewa, ba wai ina cewa ku kawar da idanunku kan abin da ke faruwa ba ne, abin da nake nufi shi ne dole ku ajiye makamanku. Ya kuma jaddada cewa gina katanga da saka shingayen bincike tare da ɗaukan kakkausan matakai ba su ne hanyoyin da Isra'ila za ta bi wajen warware wannan matsalar ba.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban hafsan hafsoshin Amurka General Joseph Dunford ya gana da shugaban kurɗawan yankin Erbil a Iraki a wata ziyarar ganewa idansa da ya kai kan halin da ake ciki game da yakin da ake da mayakan ISIS. Dunford ya gaya Mas'ud Barzani cewa Amurka da kurɗawa na fuskantar makiya guda ne. A baya dai mayakan kurɗawa sun samu nasarar fatattakar mayakan ISIS daga yankin arewacin Iraki. tare da taimakon har-haren sama da Amurka ke jagoranta waɗanda aka kwashe fiye da shekara guda ana kaiwa. Dakarun Iraki da mayaka da ke goyon bayan gwamnati sun samu taimaka wato su ma suna taimaka wajen kai har-haren na sama. Sai da nasarar da suke samu bata taka kara ta karya ba a wasu sassan kasar. Yayin wannan ziyara ta Danford, ana sa ran za a tattauna kan halin da ake ciki a birnin Beji inda dakarun Iraki suka karbe ikon kamfanin matatar man birnin.
Justin Trudeau shine zai zama Prime Minister Canada bayan da ya lashe zaben ƴan majalisu da aka gudana a ƙarƙashin jam'iyyar Liberal Party. Sakamakon zaben da hukumar ƙasar ta fitar ya nuna cewa jam'iyyar ta Liberal ta lashe kujeru 184 daga cikin kujeru 380 wato da 38 dake majalisar, in aka kwatanta da kujeru 90 da jam'iyyar Conservative ta Prime Minister mai barin gado Stephen Harper ya samu. Jam'iyyar New Democratic Party, wacce a da ake mata kallon tana kan gaba a makonni 11 na farko da aka kwashe ana yakin neman zaɓe, ta samu kujeru 44 ne kawai. A jiya Litinin, Mr. Trudeau ya bayyana samun wato ya ayyana samun nasara a gaban dimbin magoya bayansa a Montreal, yana mai cewa abinda siyasa ta gari kan iya yi kenan. Ya kuma ƙara da cewa hakan zai ƙarawa mutane masu irin wannan ra'ayin ƙwarin gwiwa su zo a tafi da su. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Dattawan Najeriya ta danyi gyara a sharɗanta na tantance ministoci. A yau majalisar za ta tantance ministoci uku ne a maimakon goma kamar yadda aka saba. Shugaban masu rinjaye Sanata Muhammad Ali Indume ya bayyana wa muryar Amurka cewa ƙorafe-ƙorafen da suka samu daga wajen mutane ne yasa suka yi sauye-sauye a aikin tantancewar, ga hirar da suka yi da wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda.
Distinguished Senator Ali Indume, kun yi wasu sauye-sauye a yau da kuke tantance ministocin nan. Kun mai da mutane ministoci guda uku maimakon goma da kuka saba. Me yasa?
Na daya jama'a, yadda muka yi na farin da muka dauki goma da kuma takwas din, jama'a sun yi korafin akan cewa me yasa muke yin abun kamar wasa goma minista a rana daya, bayan a wayansu kasashe ana daukar minista guda daya makwana uku ana yi da shi. Yana nuna kamar aikin ba mun dauke shi da himma da muhimmanci yadda ya kamata ba. Da yake nan biyu mu ma senatoci yan umu suna korafin akan cewa su ba sa samun dama a kira su su yi tambayar da suke gani akwai muhimmanci a kasan. Na uku kuma mun duba cewa an mu dauki dogon lokaci senator sukan gaji, sai ya zamanto ana kina gani kowa yana tashi ya dan zaga, inda tsofaffi ne wannan ya je ya dawo, wannan ya je ya dawo, sai ya maida abun kamar wato a rudani haka. To shi yasa muka saurari wayannan abuwa muka ce to sauri me muke, in mun yanzu mutane 18 ne, in mun dauki sati biyu muna yi kwana 6 kenan da muke zama, zamu dauka mutum 3 so 6 ya zama 18, kuma kowa zai samu lokaci, kuma za mu samu lokaci kuma mu dubi wayansu ayyukan majalisa, don aikin majalisa ba kawai tantance ministoci ba, akwai motions, akwai bills da ya kamata muna tafiya tare da shi. Sa'annan akwai wayansu ayyuka na committees wanda senatoci ya kamata su je su zona, akwai wayansu hidimomi wanda ya kamata a bar senatoci su je su yi. To shine dalilin da muka kawo wannan sauyi din. Sa'annan na ukun sa kuma muhimmin shine akwai korafe-korafe da yawa da muke samu yanzu. To muna zuwa mun gani cewa mu tura wa committee na ethics kawai ba daidai bane, saboda haka kamar ni shugaban majalisa da ƴan uwan mu na APC musamman muka zaga mu yi lobby a madadin nominees namu, don wayannan wanda aka zabe su din namu ne. To saboda haka sai muna zuwa muna rokan su, yanzu kamar na gwamnan Rivers din wanda yake kawo sa ido da yawa, muna ta magana da su ne, muna ba su hakuri, muna gani yadda zamu yi siyasa, shi ma yana musu magana, kuma alhamdulillah yanzu mun kai ga gobe zamu gabatar da shi. Kuma ina tabbatar miki cewa insha Allah ba zamu samu wani matsala ba, yafi akan a ce mun kawo shi da wuri mu zo muna ihu a majalisa ana kaiwa ana ka. Alhamdulillah yanzu wayansu ma sun fara sanin ministocin su bisa ga tantancewa da muka yi, har wayan su ma suna ce wane zai iya yi, wane ba zai iya yi ba, wane yafi wane, don wannan duk daman da aka samu ne don a yi tambayoyi yadda ya kamata, shine kawai dalili. Muna so mu yi abu daban da yadda aka saba da na gwamnatin PDP da kawai kama karya ake yi. Yanzu ba ma so mu kama mu karya, muna so mu lallaba ne, muna lallaba mu yi siyasa, mu roke su, mu lallashe su, amma a ƙarshen kamar yadda na gaya miki, mu muke da rinjaye a majalisa, amma ba ma so mu ce don muna da rinjaye muna buƙatan yan adawa din, don su ma yan majalisa ne kuma yan Najeriya ne. Sai dai ka in dai tura ta kai bango, to dole mu dauki matakin akan cewa mu masu rinjaye ne, mu gwada musu rinjayen mu, amma ba ma fatan mu kai ga haka.
To madalla, a ƴan kwanakin nan dai hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC ta matsa wajen kama-kaman tsaffin gwamnoni. Yanzu haka tsaffin gwamnonin jihohin Kebbi, Benue da Akwa Ibom suna bada bayanin yadda suka yi da wasu maƙudan kuɗaɗe a lokacin da suka yi mulki. Masu sharhi a Najeriya sun tofa albarkacin bakinsu akan wannan kama-kame. Daga Abuja ga Hassan Maina Kaina.
Kanti Alhaji Ubana Alhaji Barau mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum a Najeriya.
Wato galibi akasari gwamnoni sukan manta dama da Allah ya ba su lokacin da suke karagar mulki. Lokacin da mutum yake kan mulki, yawanci sai ka samu yayi barna yana ganin kamar yana da kariya wanda za ta sa idan wannan abin ya zo ya gama mulkin sa, abin zai wuce ya saraya, saboda haka suke bukatar wanda goyen bayan su ba shi gwamna. Galibi wanda baya tare da su ma ba sa ba shi mulki. Da Allah ya kawo gwamnati yanzu mai adalci, kowa ya hau mukamin, to dole za a waiwaya baya a gabar na jiye. To barnar da yayi shine za a tume shi akai. Babbar matsalar da muke samu yawanci a kotuna, EFCC za ta kama da tuhuma da zargi a kai mutum kotu, to yawanci sai ka samu a kotu magana ta kan lalaci har zuwa wani lokaci ba a yi hukunci ba. Wannan shi yake kawo koma baya sosai da kuma baya nuna wa'azi ga na baya.
Comrade Abubakar Abdulsalam jagora ne a wata kungiyar da ke rajin fafutukar yaki da cin hanci a kasar.
Kwanakin baya an ga wasu tsoffin shugabannin karashen nan, wasu shugabannin addinai sun je wajen Buhari suna neman a samu sauti a game da yaki da yake tafiya na cin hanci da rashawa. To yanzu kasancewan an tuhume su, har an kama wasu gwamnoni sun kwana biyu a gidajen yadi, yanzu ana domin saboda in ba manta ba, kwanakin baya shi shugaban kasa da kansa ya fito ya gaya ma duniya a rediyo akan cewar a nan da yan satani kaɗan kotu mai zaman kanta wanda ita ce za ta fuskanci shari'a da waɗannan mutanen da musu hukunci a cikin guntun lokaci, kowa ya san matsayinsa za ta fara aiki. Sai zaman daga lokacin da faɗa ma zuwa yanzu ina jin ana neman kusan wata ɗaya, har yanzu ba mu ga kotu an ta ko kuma kotu an ta fara aiki ba. To saboda haka yanzu mutane za su fara danganta wannan sanyin gwiwa da aka samu wajen a tafiya da wannan shari'ar nasu da wannan shugabanni da kuma shugabanni addini da su shugabanni da suka je zawarci su akan cewa yanzu ta wannan maganar bincike.
Daɗa bayan wannan, wasu na yi wa hukumar ta EFCC kallon wacce ta fi mai da hankalinta akan ƴan adawa. Na tambayi kakakin hukumar ta EFCC Mr. Wilson Uwajeren ko mai zai ce akan haka, sai ya ce da ni. Hukumar EFCC ba jam'iyyar siyasa ba ce. Na sake tambayar sa, to shin tsaffin gwamnonin da ake ganin su a hukumar ta EFCC ka musu tai koko dai gayyata ce kawai? Sai Mr. Wilson Uwajeren ya ce da ni. Abokina, ai wannan ba magana ba ne. Amma kakakin jam'iyyar APC na ƙasa baki ɗaya, Alhaji Lai Muhammad, ya kare gwamnatin nasu. Ya ce,
"Indication by EFCC does not mean conviction."
Gayyatar da EFCC ke yi bai nufin samun mutum da laifi. Ya ce, yana tabbatar wa 'yan Najeriya cewa wannan gwamnati ba za ta yi ɗauki daidai ba a wajen yaƙi da cin hanci da rashawa a wannan ƙasa.
But I want to assure Nigeria this government will not be selective in the fight against corruption.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To madalla, shugabannin Fulani a kudu maso yammacin Najeriya sun yanke shawarar yi wa makiyaya rajista a wannan yankin a matsayin wani mataki na shawo kan matsalar tsaro da ake fama da ita, musamman wadda ta shafi makiyaya da sauran jama'a. Ga Umar Hassan tambuwar da ƙarin bayani.
A game da rajistar Fulani makiyaya, na tattauna da Alhaji Garba Bello da Alhaji Yakubu Bello, shugabannin kungiyar Meti Allah na jihohin Ondo da Oyo ta wayar tarho.
To a nan jihar Ondo, yaya kuka kallon wannan rajista da aka ce za a wa makiyaya?
Inda dai abu magana rajista, dama kungiyar Fulani suna da rajista na Meti Allah na ƙasa. To dama kowane jiha akwai waɗanda ciyamomi sun an ba su rajistar nan su ba makiyaya su yi rajista da a tabbatar da cewa waɗannan yan jiha kaza ne su faɗi jihar da suke a rubuta da wannan rijista na miyetti Allah na ƙasa. Gaki dai anan wajen Fulani mu suna nan suna rijista na suna da ita.
Wato wannan kenan ba sabuwa ce za a saki ba, dama kowane ba Fulatani zai zo makiyayi a nan jihohin Kudu maso yammacin Najeriya ko kuma in ce nan jihar Ondo, wato sai yayi wannan rijista ko?
To mu abinda rijista nan da ma shugaban mu LCD namu na miyetti Allah na ƙasa ya ba kowane jiha wannan katin rijista na kungiyar miyetti Allah. To shawarar da nake badawa waɗanda ba su yi ba, kowane ya ɗauki wannan kati na miyetti Allah ya tabbatar da cewa ga jihar da yake rubuta, in kowane jiha ne a Najeriya ma yake yana da kyau ya yi wannan rijista ta kungiyar miyetti Allah.
To ciyaman, idan gwamnatin jiha ta ce sai an yi rijista da ita fa, me za ka ce?
To gwamnatin jiha kan magana hukuma ne, hukuma in ya ce ga irin abin da yake so, to nan ma muna iya mu kira shugabanni mu zama ma muna da shugabanni a zauna a tsara wannan abu, in ya dace da dokar kasa muna iya mu bi shi.
Ciyaman, ya kuke kallon wannan rijista da aka ce za a wa makiyaya a jihar Oyo?
Wannan magana na wato bata shige mu ba, na ji bayanin cewa wai za ma Fulani rijista a jihar Oyo, nake so wannan ba zai taba yiwa, mu dan kasashen waje ne dan Najeriya, a kai mana wannan rijista ya zama na kenan, mu an fitta mu wato mu zama jan kasan waje kenan.
To ba ka ganin cewa ana son ai wannan rijista domin a tantance waɗanda suke mutanen kirki da waɗanda ba na kirki ba, kada wasu baki marasa kirki su shigo cikin ku?
To kaga wannan wato madufin wannan kenan, don ka zan ba filatani ba su zama kala dai kai kala biyu ba, duk ba filatani.
To ka san yanzu akwai rashin tsaro a cikin ƙasa, kuma ana ganin ana sace-sacen mutane, amma idan aka yi rijistar za a gane waɗanda suke zaune, a gane kuma baki. Ba ka ganin cewa wannan rijista tana da amfani kenan?
Nan dai gunda muke babu wasu mutanen ƙasashen waje wanda ake cewa sun shigo mu, dukan mu dan Najeriya ne mu, kuma a nan gunda aka zauna din nan gaba daya Filanin da suke ɗan zaman nan ƙasan jiha Oyo gaba daya su wato wanda suke zama ƙasan Oyo ne. To kaga ba kira mu shawara ba, ba kira mu zama ko mitin a ce ga abin da aka gudanar ba, ba mu da masaniya daga ciki. Sai ni ma yanzu ina cikin mota ne, aka kira ni a waya cewa ga abin da aka cike rediyo, na ce wallahi ni ban da masaniya.
Hassan Umaru Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Mi hofni barka be julde suriya santi.
To madalla a gaishe da Hassan Umar Tambuwar. Yanzu kuma bari mu nufi jamhuriyar Niger, inda muka samu labarin cewa an saki ɗan jaridan nan na Najeriya da aka kame a jihar Agadez bayan wasu tambayoyi da jami'an tsaro suka yi masa, kuma yanzu haka ya koma gida. Ga hirar da Tamar Abari, wakiliyar muryar Amurka ta yi da gwamnan jihar Agadez Foda Kamara ta wayar ta raho a dalilin tsare ɗan jaridai.
Mai gidan shi da lokacin da aka yi hira da shi ya ce ya je consula ya amshi izini, takarda ta izini.
Ina da takarda da aka ba shi, ba a ba shi ba daga consula. Mai gidan shi takarda ya yi consula ya take consula da can Kano, aka yi rajista aka ga aka sa kashi na mutuwa da mai gidan shi ya yi, aka rubuta shi kadai ne kama sai an samu shi mai bawo. Consula da ya ba da takarda ko guda consula takarda mai za ta ba da sun bayar ma da fasfor bai da komi.
To yanzu yana nan tsare a Agadez ko kuma an sallame shi?
An sallame shi tun da fari, tun da ya zo yau shi ne da yarda ya tsoro ne ya zo da kuna da ne zo yau ne da jan nan mama amma da can aka ce in yana so ita in yi mai dai ne mutaka da shi ko in yana so ita ita ya sake ta kaso daga Najeriya so yana wajen kusan da magana kan nan bai zama ko ina bai daga can aka ta bai da ta zo ko ni ne dai gun gai shi ba sai lokacin da aka yi kira na daga can an ba shi kin mun ta tamta ya ta ce a an an ta mi shi ba ta mi shi ba sai shi da nan bai da ta zo aka ta yi aka ji shi da can police aka mi da shi
rabu na ya zalla mai ni ba ni jarida din karanta ina ba kin mawaka da duk wani mai kiti ne.
To madalla, kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu na cewa karfe 11:19, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu da wannan maraicen Talata, assalamu alaikum, barka da warhaka, kuma barka da sake haduwa ta cikin shirin noma tushen arziki. Yau ma muna kan maganar nan tamu dai ta makon jiya. Wato matakin da hukumar custom din Najeriya ta dauka game da barin shinkawar kasashen waje ta shiga Najeriya. Duk da bayanin da hukumar custom ta yi don kare matsayinta, shi dai babban manomin shinkawa na Najeriya Alhaji Muhammadu Hakimi Jiga, sarkin noman jihar Kebbi, yana nan kan bakan shi na cewa an maida hannun agogo baya.
Yanzu babban bankin Najeriya ya alƙalin ara kuɗi ga manoman shinkawa na ƙasa baki ɗaya, dukkan wuraren da an ka sani cewa suna noman wannan shinkawa a cikin shirin da aka yi cewa za a tallafa musu don su tabbatar da ganin cewa shinkafa idan muka ci gaba da noma ta har sai mun kai ta wasu kasashen duniya ba ma wai wanda za mu amfani cikin gida da ita Najeriya ba. Rashin dakatar da wannan shinkafa ta shigo cikin ƙasa wallahi zai hana manomanmu su ci gaba da aikin gona. To abin da nake tabbata miki, akwai waɗanda suke suna bayan waje saboda wato biyan bukatun kansu suna wa gwamnati zagon ƙasa. In ba zagon ƙasa ba, ya za a yi gwamnati ta ɗauko tsari ta ce ta hana a shigo da abu? Abin nan ko wata biyu bai ba, sannan a koma dawa a ce yau ya warware a Salatu ta warware, a'a a shigo da wannan abu. Wanda irin gwamnati ne za a yi haka? Shinkafan nan ba wani mugun hauhawan farashi ce wanda ya sa ba za a iya sayen ta ba. Har a waye gari a ce wai a'a yanzu an yi dokar da bata ko kwana 50 ba, a'a an warware wannan doka, an ce a shigo da kaya. Wannan shinkafan da ake so a shigo da ta a ce a biya duti, wallahi ƙarya ne, ba duti ake biya mata ba. Ana kashe mu raba, muna ganin su ba wai ba mu ganin su ba. Sannan ma'aikata da yawa sun daga Central Bank sun je gona na sun ziyarce ni, sun taso sun zo tarita sun je gona na, sun san in manomin kware nake, in manomin shi ne. To amma yanzu gashi an dauko tsari, mu manoma muna ta murna ƙasa baki ɗaya cewa kuma an dauko hanyar da za a ci gaba kowa ya samu aiki. Kin gane farko daga aikin da an ta noma tun daga share filin gona har zuwa shuka har noma ta har a cire har a sa mota a dauko ta a kai ta kamfanin da ake sarrafa ta. Masu sarrafa ta sun sarrafa ta, mai saye ya sayar shi ma ya zo ya saye ya sayar, har mai dafawa ya ci, wani ya dafa ya sayar ya samu abinci, kowa ya samu aiki. Shin idan ba sayan tamu ta gida an ce daga waje ake kawowa, ashe wannan ma'aikata su can waje sun tare mutanen sun samu aiki, mu kuma nan bamu da aikin da za mu ba mutanenmu? Sannan kuma ya an je an fara fanki da makami a tsoro da za ta da mutane ana waɗin barayi a akwai. Kuma ga dalilin da sa wani wahala ta kai shi ga satin ma.
Shi ma Ahmad Abubakar Dakta, masanin harkar noma da kiwo a Kano, ya ƙara jaddada irin illolin da wannan mataki na hukumar custom zai yi wa tsarin noman shinkawa da kuma tsarin rayuwar manoman shinkawa a faɗin ƙasar Najeriya.
Manoma suna noma shinkafan nan, idan suka noma ta abinda suka noma suka gyara suka siyar, kusan abinda ake la'akari da shi duk wanda ya sai da shinkafarsa, to fa wannan shine source of income nashi, wato ta nan ne yake samun kuɗin da zai tura yaron shi makaranta ko dan sa zai lafiya ya kai shi asibiti ko kuma kayan cefa ne irin su magi da sauransu na amfanin gida. To yanzu gwamnati ta ce a'a ta bada dama a dinga shigowa da shinkafa daga sauran kasashen duniya. To idan gwamnati ta dau wannan matakin, shinkafan nan da ake shigowa da ita daga kasashen Thailand ko India ko Amurka ko wasu kasashe dai daban, tana zuwa ne a farashi mafi rangwame a yanzu. Idan aka ce a shigo da ita, mutane gaba ɗaya mutanen Najeriya suna da dan wani tunani, kowa ya fi son isa shinkafa ɗar waje saboda a ganin su tafi haske, tafi daɗi, an sa ta a buhu mai kyau. To matukar gwamnati ta yadda aka ci gaba da shigo da wannan shinkafar a kan cewa ita ce wadda mutane suka fi so, to gaba ɗaya ta lallata tsarin manoma a kan harkar noman shinkafa. Manoma an sage musu gwiwa, za su daina noman shinkafar nan saboda in ka noma sai dai ka cike da iyalinka. Ba yadda za a yi ka ɗau ana ganin shinkafa ƴar waje wadda take polish one a ce za a sai a gida. To da haka manoma gabaki ɗaya kenan an kashe musu gwiwa, maimakon a ce an samu wani tsari wanda za a taimaka wa manoma, ya zamana shinkafar da suke nomawa yawanta ya karu, sannan tsarin yadda ake gyara ta ta zama mai haske, ta zama babu tsakuwa a ciki, ta zama babu kuntu a ciki, hakke kamata a ce gwamnati ta tsara an musu. Yanzu an ce a'a a shigo da shinkafa daga waje, to kun ga ƙasar nan ta mu hayyo ba mu fara tunanin gyara ba kenan. Saboda idan za a yi tunanin gyara, kamata a ce abubuwan da muke da shi na gida shi ake gyarawa ake bunkasawa arziki ya mana yawa kasan mu ta ƙara samun arziki manoman mu ta samu arziki e zamanin Najeriya tana ɗaya daga cikin kasashe da suke ɗaukar shinkafa su ma ana fitarwa kasashe makota ana sayarwa da ita ba wai a dinga shigo mana daga wasu kasashen ba
idan Allah ya kai mu rana ita yau za ku ji irin shawarwarin da Ahmad Abubakar Dakta da sarkin noman jihar Kebbi Alhaji Muhammad Hakimi Jiga suka ba ma hukumar custom da ma gwamnatin Najeriya akan yadda ya kamata su yi kafin su dauki irin wannan mataki wanda ya shafi rayuwar miliyoyin mutane Za ku ji waɗannan shawarwari rana ta yau da izinin Allah yanzu a madadin Ahmad Abubakar Dakta da sarkin noman jihar Kebbi Alhaji Muhammad Hakimi Jiga da mai hada mana sauti Julie Leathers Gresham ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lafiya da wadata
A gaishe da Halima Jumrau yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email
Farko zamu fara ne da Lawal Sani na Kawu Daura inda kace Assalamu alaikum muryar Amurka muna fata gwamnatin jihar Adamawa za ta cika alƙawari wajen biyan ma'aikata haƙoƙin su wani lokaci ba fadin kewa shugabanni wuya ba ai cikawar hakika yunkurin da gwamnatin jihar Katsina ta yi na soke biyan kudaden jarabawan kammala makarantar sakandare ta waye da kuma neku sam bai dace ba ganin cewa talakawa ne suka zabi gwamnatin kuma ƴaƴansu ne za su amfana da biyan kudin jarabawan sako daga ɗan Kaduna Amanawa a gaskiya matsalar ci gaba da samun ƙorafe-ƙorafe kan wasu daga cikin sunan da shugaba Muhammadu Buhari ya gabatarwa majalisar dattawa domin nada su a matsayin ministoci a ƙasar kwata-kwata bai dace ba saboda zaɓin shugaba Buhari yayi tafkar komai na babba yafi na yaro a cewar Adamu A Adamu garkuwar matasan jihar Yobe Assalamu alaikum VOA Hausa to ɗan majalisar dattawan Najeriya shawara ta rige ga mishigarijiya domin shugaba Buhari ya ba ku kuka da nama wajen tantance ministoci sauran adalci ya rige gare ku in ta yi kyau ku ne idan kuma aka samu akasin haka ma ku ne in ji Bala Muhammadu Damban da Haruna BBY Assalamu alaikum VOA yau kira na ga ɗan majalisar dattawan Najeriya akan tantance sabbin ministoci ya kamata ku kawo ƙarshen jan kafan da kuke yi don kammala tantance su a kan lokaci sako daga Safiyanu Gumar Zangon Daura daga ƙarshe sai wani tafto daga Aliyu Ibrahim Sharif kace ya kamata ƙasashen Turai su tashi tsaye domin taimakawa dubban ƴan gudun hijira da ke kwarara a wasu sassan Turai kuma ba su samun kula da ya kamata a wajen jami'an ƙasashe irin su Croatia da Slovenia
To kafin mu rufe shirin namu ga labarai amma a takaice.
To a yau Talata ƴan sanda a Jamhuriyar Congo sun yi amfani da barkonan tsohuwa wajen tarwatsa masu zanga-zangar adawa da yunkurin yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar gyaran fuska abinda suka ce mataki ne na baiwa shugaba Denis Sassou Nguesso damar ci gaba da zama akan karagar mulki. Rotanni sun ce masu zanga-zangar sun kona tayoyin motoci tare da saka shingaye a kan titunan Brazzaville babban birnin ƙasar yayin da aka katse hanyoyin sadarwa na wayar talho da kuma yanar gizo ko kuma internet. A yau Talata sakatare na Majalisar Ɗinkin Duniya a bankin mun zai kai wata ziyarar kwanaki biyu a Isra'ila da yankin Falastinawa bayan makonni da ɓangarorin biyu su kwashe suna abin da ya kwatanta a matsayin mummunan tashin hankali.
Masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya sai can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin inda za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan irin ƙin amincewar da wasu jihohi a Najeriya ke yi game da sunayen da shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar don a tantance su a matsayin ministoci. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin da Mr. Daniel Brown da ya haɗa shirin da bada umarni da injiniyan mu ta yau Ms. Nashwani Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga Halima da Sarfila Hashim da shirin yau da gobe.